kuma ina da fatan Allah ya sa zigar ta yi amfani kuma in fita kunya. Allah ya sani a karatuttuka yanzu ake musamman ma a wannan ƙasar tamu can manyan malamanmu sun yi karatu kuma sun karantar, amma a yanzu akan yi wa karatun darar kawara, akan hauro ta sama saboda haka baragada ta yi yawa. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya bamu gamdakatar da dacewa cikin abinda muke fada. Ubangiji subhanahu wataala ya sanya ikhlasi a zuciyarmu, ya sanya abinda muke fada ya zama mai amfani gare mu a farko, sannan ya zama mai amfani ga al'umma. A wannan yini na Litinin daren Talata, yau muna 23 ga watan Sha'ban, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1445, wanda kuma shi yake daidai da 4 ko 4 ga watan 2 ga watan 3 miladiya ta 2024. A wannan masallaci mai albarka, masallacin An-Nur da ke nan cikin garin Abuja ta ƙasar Najeriya, muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu damar haɗuwa a wannan lokaci da ake kakar wato laccoci da bayanai masu amfani ga al'umma, ba kawai ga waɗanda suke halarta wannan masallaci ba, ga dukkan al'umman Najeriya da dukkan al'umman Afirka waɗanda suke magana da harshen Hausa. Na san tun kusan kwanaki baya ake ta kwararawa mutane ilimi a wannan mimbari, muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya wannan a mizanin hasanat da su jagororin wannan masallaci waɗanda suka shige gaba wajen wannan aiki. Allah subhanahu wataala ya karɓa daga gare su, kuma ya karɓa daga malaman da suka tsaya suka ga cewa sun ba da gudunmawa a cikin wannan aiki na alkhairi. An ce magana akan ihsan, kalmar ihsan kamar yadda malam ya faɗa kalma ce mai faɗi, babu inda babu ba ta shiga, babu inda ba a buƙatar ta, ba inda ba a buƙatar kyautatawa. Kalmar ihsan a harshen Larabci tana ɗaukar ma'ana guda biyu a dunƙule. Ma'ana ta farko shine kyautata aiki da inganta shi. Ma'ana ta biyu isar da alkhairi ga wani da taimaka masa, wannan duka ana kiransa ihsan. To sannan wannan ihsani kyautatawar tana da alaƙa da Ubangijinmu mahaliccinmu, tana da kuma alaƙa da mu bayinsa. Akwai ihsani kyautatawa ta ɓangaren Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda na farko shine ihsanin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa ɗan adam, ko kuma mu ce ita kanta sifa ta ihsani sifa ce daga cikin sifofinsa wanda suka tabbata a cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. To dangane da Ubangiji subhanahu wataala shi kansa, kyautatawa iri biyu ce. Akwai kyautatawa da ya yi wa ɗan adam wanda ɗoriya akan adalci shine sanya komai a gurbinsa, to akwai kuma kyautatawa da Allah yake wa ɗan adam. Allah ya ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan, Allah yana umarni da adalci, adalci shine sanya komai a mahallinsa. To sannan yana umarni da ihsani, kaga ihsani wani abu ne ƙari akan adalci. To Ubangiji subhanahu wataala cikin ihsaninsa ga ɗan adam ya ni'imta shi, ya kyautata masa arzikinsa. Allah subhanahu wataala yana cewa qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah ya kyautata wa ɗan adam arzikinsa. A cikin kissar Qarun, lokacin da mutanensa suka je suke masa wa'azi, a cikin wa'azinsa suke ce masa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka. Kaga anan ma'anar kyautatawa shine ni'imta wani da bashi arziki da bashi abin da zai amfane shi. To sannan akwai ma'anar ihsani da yake nuna wato kyautatawa da ingantawa da yin abu yadda ya dace, wanda wannan ma sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala, wanda ya halicci ɗan adam ya kyautata halittarsa. Allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin, shine wanda ya kyautata dukkan wani abu da ya halitta, kuma ya halicci dan adam daga tabo. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, ya hal ya suranta ku sannan ya kyautata surarku. At-Tabarani a cikin littafin sa al-Awsat ya fitar da hadisi daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza hakamtum fa'dilu wa idza qultum fa ahsinu fa inna Allaha muhsinun yuhibbu al-ihsan. Allah ce idan kuka yi hukunci to ku yi adalci, idan za ku yi magana to ku kyautata. Hakanan Allah subhanahu wata'ala muhsin ne, mai kyautatawa ne, kuma yana son kyautatawa. Saboda haka kaga ashe kyautatawa al-ihsan sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala. Hakanan Abdurrazzaq a cikin littafin sa al-Musannaf da At-Tabarani a cikin littafin sa al-Mu'jam al-Kabir sun fitar da hadisi ingantacce daga Shaddad ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, yake cewa na kiyaye abubuwa biyu daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace yana cewa inna Allah azza wa jalla muhsinun yuhibbu al-ihsan fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Allah mai kyautatawa ne, yana son kyautatawa, don haka in za ku kashe to ku kyautata kisan. Saboda haka al-muhsin suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala, wanda aka dauko shi daga wannan kalma ta ahsana yuhsinu ihsanan, wato kyautatawa. Saboda haka sifa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala wanda dukkan wani halitta baya wofinta daga wannan sifa. Da Ubangiji subhanahu wata'ala zai janye wato muqtada na wannan sifa daga wani halitta, to da wannan halittar ya lalace. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala a kowane lokaci cikin kyautatawa halittar sa yake, cikin taimaka musu yake, cikin inganta musu yake. Saboda haka ya nemi su ma bayi su sifantu da irin wannan sifa ta kyautatawa, domin su ci gaba da samun kyautatawa daga Allah subhanahu wata'ala. Kyautatawar Ubangiji iri-iri ce, ta bangarori daban-daban. Bangare na farko shine kyautatawar da Ubangiji ya yi mana wajen halittar mu, wajen yadda ya yi mana kira mai kyau, ya yi dan adam a cikin kyakkyawan diri, kyakkyawar taswira. Allazi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin, Allah ya daidaita kowane halitta, ya halicci dan adam fi ahsani taqwim, a mafi kyan diri, wanda babu wata halitta da ta kai kan dirin halittar dan adam. Ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci duk wata halitta daidai da buƙatar da ake da ita da wannan halittar. Kowace halitta Ubangiji ya yi ta, ya kyautata wannan halittar gwargwadon yadda buƙatar ɗan adam yake ga wannan halittar. Ka duba ƙasar da muke takawa, Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ta mai tauri ce, ta yadda za mu iya tafiya a kanta. Ɗan adam zai iya tafiya, dabba za ta yi tafiya, ababen hawan da muke tafiya a kansu za su yi tafiya a kan ƙasa. Ba a yi ta zama labo-labo yadda duk inda ka taka ka ji kafar ka ta shige ba. To kaga wannan kyautata halitta ce da Ubangiji ya yi wa ƙasa. Da Allah subhanahu wata'ala ya halicci iskar da muke shaƙa, sai bai yi ta wani abu mai kauri ba, wanda ba za ka iya shaƙar ta ka fitar da ita ba. Sai ya yi ta irin yanayin da yanzu kake iya shaƙar ta da hancinka, duk yadda hancinka ya kai ga tsukewa za ka iya shaƙar iska, kuma in ta shiga za ka iya fito da ita. Sannan za mu ga da Allah ya halicci wuta, wuta ɗabi'arta za ka ga in an kunna ta sama take yi, ta bi iska, ba ta ba wai ƙasa take kwarara kamar ruwa ba. Ruwa in ka zubar da shi ƙasa zai kwarara ya malala, amma wuta in ka kunna ta sama za ta yi. Saboda me? Saboda a ce in ka kunna wuta yadda ruwa yake kwarara, haka za ta kwarara ta yi dama ta yi hauni, to da babu shakka an yi ta samun gobara. Da yi ta samun gobara, amma sai ta bi iska. In ta bi iska, shi kuma iska ba wani abu bane da yake karɓar wuta, da wuta za ta kama shi kamar yadda za ta kama wani abu wanda yake mai jiki. To duka wannan za mu ga halitta ce ta Ubangiji da Allah ya yi daban-daban, kuma kowace halitta sai Ubangiji ya sanya ta a cikin yanayin da za ta amfani ɗan adam, ba za ta cutar da shi ba. Ɗan adam kuma ya yi shi a bisa kyakkyawan diri, a bisa kyakkyawar sura, da babu wani abu mai da Allah ya halitta, da halittarsa ta kai kan halittar ɗan adam. Babu wani ɗan adam da zai dubi wani abu na halitta ya yi sha'awar ya ce da haka Allah ya yi shi. dukkan wata halittar da ka sani dukkanta ba za ka zo gabanta ka ce ina ma ni Allah yayi ni kamar wannan abin ba saboda babu halittar da take ta dan adam ko mamonin dan adam in ya kwatanta halittar sa da sauran halittu zai ga cewa halittar sa tafi kyau to wannan shine ahsani taqwim da Allah subhanahu wataala yayi dan adam a kansa wannan ingantawa ne wajen wato ta bangaren halitta haka nan ubangiji subhanahu wataala abu na biyu ya inganta wa dan adam ta bangaren arzikin sa ya inganta masa arzikin sa kamar yanda Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a kissar annabi Hud da yake gaya mutanen sa qala ya qaumi ara'aytu in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana ce ya ku mutane na ba kwa gani idan na zanto daga da wata wato da wata hujja nake daga ubangiji na sannan ya azurta na arziki mai kyau arziki mai kyau saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba wa dan adam arziki mai kyau shine arziki na halal shine arzikin da dan adam zai ci amfanar da shi a jikinsa shine arzikin da dan adam zai amfani da shi a rayuwar sa ya ji dadi ubangiji yayi wa dan adam wannan kamar yace kad ahsanallahu lahu rizqa ubangiji ya kyautatawa dan adam arzikin sa to wannan shi ma ihsani ne daga ubangiji subhanahu wataala ga bayin sa haka nan akwai ihsani na ubangiji subhanahu wataala ga bayin sa ta fuskar hukunci duk wani hukuncin da Allah subhanahu wataala ya saukar wa bayin sa na yi kaza ko su bar kaza zaka samu akwai maslaha a ciki akwai hikima a ciki babu wani hukuncin Allah subhanahu wataala da ya shafi umarni ko hani da zaka duba kaga cewa babu maslahar dan adam a ciki akwai abin da ya kamata dan adam ya fahimta na maslaha a cikin hukuncen Allah dukan hukuncen sa adalci ne haka nan duka hukuncen sa maslaha ne don haka ya zama ahsanul hakimi babu wani mai iya bada hukunci kamar nasa hukuncin sa yafi na kowa kyau afa hukmal jahiliyyati yabghun waman ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun Allah ce yanzu hukuncin jahiliya suke nema wane ne yafi Allah iya hukunci kyautata hukunci babu shi saboda ka duk wani hukuncin da ba na Allah ba zaka samu akwai tawaya a ciki zaka samu akwai nakasa a ciki zaka samu akwai koma baya a cikin sa zaka samu akwai zalunci a cikin sa ko ya yake amma banda hukuncin Allah saboda ka ubangiji subhanahu wataala ya sanya hukuncin sa sune masu kyau sune masu inganci amma duk wani hukunci da ba na Allah ba to hukunci ne na jahiliya ma'ana cike yake da jahilci da rashin sani ubangiji yayi wa dan adam wannan saboda haka ya zanto saboda nagartar hukuncin sa da maslahar da take cikin hukuncen Allah yafi kowa zama mai tausayi yafi uwa mai tausayin danta Allah subhanahu wataala arhamu minha li ibarihi tausayin ubangiji yafi tausayin uwa ga danta sannan bangare na hudu kyautatawar ubangiji ga bayinsa ta fuskar lada ya ba su lada akan ayyukan su na kwarai fiye da yadda suka yi aiki duk irin kyautata aikin da zaka yi kyautar da ubangiji zai maka sai ta dadin ka aikin ka kai za ta zanto ma kyauta ce da take falala daga ubangiji ba wai saboda aikin naka ya cancanci dole a baka wannan kyauta ba ubangiji zai kyautata maka wajen baka lada ya ribanya maka ladanka wanda zaka yi na wani aiki da zaka yi wanda yake dan kankan Allah ce lil ladina ahsanu husna wa ziyada wanda duk suka kyautata to suna da sakamako mafi kyau wanda duk suka kyautata wajen aikin su Allah ce suna da sakamako mafi kyau hadda ma kari akan wannan man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun Allah ce duk wanda ya aiki mai kyau namiji ne ko mace yana mu'mini Allah ce to tabbas za mu raya shi kyakkyawan rayuwa sannan kuma lalle tabbas za mu saka masa da mafi kyan abinda suka kasance suna aikatawa to saboda haka wannan ihsani ne daga ubangiji ya ninninka maka aiki ladan aikinka abinda za a baka dai sai ubangiji ya linka shi goma man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha Allah ce duk wanda yazo da lada guda da aikin lada guda daya ubangiji zai ninka masa shi gida goma don haka wannan kyautatawa ce ta fuskar lada da ubangiji yake wa bayinsa ihsani ne na Ubangiji, wallahu indahu husnul thawab, Allah yana kyakkyawa kyakkyawan sakamako da ya tana dawa bayan sa. To wannan duk kyautatawa ce ta fuskar wato ta bangaren Ubangiji subhanahu wataala. To shi ma mu ma bayi ta bangaren mu akwai kyautatawa, akwai kyautatawa da ake bukata a ganta tattare da mu. Mafi girman kyautatawa da ya kamata dan adam ya siffantu da ita, ihsanin da ya kamata dan adam ya siffantu da shi, shine ihsani ta fuskar aqidarsa, ta fuskar kudurinsa tsakaninsa da Ubangijinsa, ya kyautata kudurinsa wajen kadaita Allah subhanahu wataala da tauhidul rububiyya, kadaita shi da tauhidul uluhiyya, kadaita shi da tauhidul asma'i was sifat. Ka kyautata a cikin aqidarka ta fuskar dayanta Allah subhanahu wataala cikin ayyukansa, ya zama dukkan wani aiki na Ubangiji wanda shi kadai yake yin sa, baka dauka ka jingina ma wani ba, ko ka dauka cewa akwai wanda zai iya wannan aikin ba Allah ba. Allah shi kadai ne mai iya halitta, shi kadai ne mai kashewa, shi kadai ne mai rayawa, shi kadai ne mai juya al'amura, shi kadai ne yake sarrafa duniya gaba daya. Duk wani abu da ka gani yana faruwa ne karkashin mashi'arsa, babu wani abu da yake faruwa a cikin malakuti na Ubangiji ba karkashin mashi'arsa ba take yake. Saboda haka duk wani abu da kaga ya faru, ka yadda cewa da mashi'ar Allah ya faru, kuma Allah subhanahu wataala yana da hikima cikin faruwar wannan abu. To wannan ihsani ne, kyautatawa ce ta fuskar tauhidul rububiyya, akwai kyautatawa ta fuskar tauhidul uluhiyya, ka kyautata aqidarka wajen dayanta Allah subhanahu wataala da bautarsa, ka bauta masa shi kadai dukkan wani aikin da yake bauta ce ga Allah subhanahu wataala, to kaka jingina ta ga wani ba Allah ba. Abinda duk Allah ake yi wa, to kai wa Allah shi kadai kakka yi ma wani. Ka tashi addu'a roko ka roki Allah shi kadai, kakka juyar da addu'a ka zuwa ga wani ba Allah ba, komai matsayin sa. Haka nan fatanka da sa tsammaninka shine ar-raja, ya zama ga Allah subhanahu wataala kawai kake yi. Duk wani kyakkyawan tsammani ka sashi a zuciyarka tsakaninka da Allah. Haka nan tawakkali, dogaro ga Allah subhanahu wataala, ya zama gare shi kadai kake yi. Haka nan neman taimako, neman agaji, ya zama da duk kana nema ne wajen Allah subhanahu wataala, baka sarrafa wani abu na bauta ga wani ba Allah ba, mala'ika ne ko annabi ne ko shehi ne ko wali ne ko ma wane ne, abinda duk yake bautar Allah ne, to na Allah ne shi kadai. Wannan kyautatawa ce ta fuskar aqida da ta danganci tauhidul uluhi, wato kadaita Allah da bauta. Sannan ka kyautata aqidarka ta fuskar tauhidul asma'i was sifat, ka yadda ka tabbatar wa da Allah duka sifofinsa da sunayensa mafiya daukaka mafiya kyau, wadanda babu sifofi kamar nasa, babu sifofi kamar nasa a cikin daukaka su, babu sifofi kamar nasa ko sunaye kamar nasa a cikin kyawunsu. Ka tabbatar wa da Allah duka wata sifarsa a bisa wato fuska ta kamala, fuska ta kamala, ba tare da ka jirkita wannan sifar ba, ba tare da ka kore ta ba, ba tare da ka kwatanta ta da sifar wani mahaluki ba. To wannan yana daga cikin kyautatawa, wato kyautatawa da dan adam zai yi ta fuskar tauhidul asma'i was sifat, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, babu wani abin da yake ta muka da Allah subhanahu wataala, kuma Allah mai ji ne kuma mai gani ne. Sannan abu na biyu shine ka kyautata ta fuskar ibada, al-ihsan fi ibadatillah, ka kyautata ibadar ka ga Allah subhanahu wataala, bautar da kake wa Allah. Ibada suna ne da ya kunshi dukkan wani abu da Allah subhanahu wataala yake so ya yarda da shi, duk wani abin da Allah yake so ya yarda da shi, yayi umarni da shi, to wannan ibada ce. Kayi shi ga Allah subhanahu wataala, ya kunshi sallah, azumi, zakka, hajji, magana mai kyau, rukun amana, biyayya ga iyaye, sada zumunci, cika alkawari, umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna, gwagwarmaya don tabbatar da addinin Allah, kyautatawa makoci, dukkan wani abin da ka sani umarni ne na Allah, to wannan ibada ce. Dukkan wani abin da Allah ya hana ka guje masa, wannan ibada ce. To ka kyautata wannan ibadar. Ta yaya za ka kyautata ibadarka? Ta yin abu guda biyu. Abu na farko wanda shine kodoruwa al-ikhlas, ka tsarkake wannan ibadar ga Allah shi kadai, ka yi dan shi, domin neman yarda shi. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ba a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah, su ta masu tsantsanta bauta gare shi. Wannan sharadi ne, jigo ne na karɓa kowace irin bauta. In dai za ka yi ta, to ka tsarkake yin ta ga Allah shi kadai. In har za ka gwama ibadar Allah da wani Allah, to Allah ba ya san wannan ibadar. Sharadi na biyu shi ne al-mutaba'a, ka yi ta kamar yadda shari'a ta ce ka yi, ka yi abin da Allah da manzansa suka saka. Kada ka ƙirƙiro wa kanka, kada ka ƙara cikin abin da aka umarce ka. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, kace Allah ya ce wa annabinsa, ka tsaya kyam kamar yadda aka umarce ka. Allah yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam, sai tsaya kyam a nan inda aka umarce shi, kamar yadda aka umarce shi. Da shi da duk wanda suka tuba tare da shi, wato musulmi, Allah ce kada ku wuce iyaka. To tsayawa akan shari'ar Allah a cikin dukkan abin da kake yi, wannan sharadi ne na karɓar wannan ibada, kuma sharadi na inganta wannan ibada. Kana san ibada ta zama ingantacciya, to ka yi ta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce, kakka ƙirƙiro wani abu da sunan bautar Allah ba da umarnin Allah ba. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zab bihi Allah, Allah ce ko suna da wasu ababen tarayya da suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini da shi ba. Ashe kaga kowane abu na addini sai Allah ya izini da shi. Ina muke samun izinin Allah? Daga Al-Qur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad, wanda duk zai kirkiri wani abu da sunan addini alhalin baya cikin addini, ba umarnin Allah ba na manzansa ba, Allah ya ce to an mayar masa. Annabi ya ce to an mayar masa da wannan aiki nashi. A ruwayar Muslim, a wani wata ruwaya ta Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, da duk zai yi wani aiki ba da umarnin mu ba, to an yi watsi da wannan aikin nasa. Saboda haka duk wani aikin da mutum zai yi ba bisa biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, to wannan aikin ba abinda zai kara wa mai yin sa sai nisanta kansa daga Allah subhanahu wataala, ba zai kusanta shi daga Allah. Saboda haka dole in kana son ka inganta bautarka ta zama ingantacciya, to shine ka zanto ka lazumci waɗannan sharuɗa guda biyu, al-ikhlas wal mutaba. Shine kayi ikhlasi, kayi dan Allah kuma ya dace da biyayya ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Allah yana cewa qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama huwa ilahu annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbihi ahada. Allah ce kace ni mutun ne kamar ku, yuha ilayya la ake mun wahayi, annama ilahukum ilahun wahid, abun bautarku kawai abun bauta ne daya, shi kadai ne. Faman kana yarju liqa'a rabbi, wanda duk yake fatan haduwa da ubangijinsa, faly'amal 'amalan salihan, to yake kyawun aiki, yayi aiki kyawa shine wanda shari'a ta zo da shi. Wala yushrik bi 'ibadati rabbihi ahada, kai ya hada wani da bautar ubangijinsa. To saboda haka idan mutum yayi wannan, to yayi ya zo da rukuni biyu na kyautata ibadarsa. Mafi ƙololuwar ihsani da bawa zai kai shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin hadithul Jibril, hadithul Muslim, wanda Jibril ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da musulunci da kuma imani, a ƙarshe ya tambaye shi game da al-ihsan. Annabi ya ce an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa, idan baka ganin sa to shi yana ganin ka. Mataki guda biyu na ihsani na qoli shine bautawa Allah a bisa mataki na mushahada ko a mataki na muraqaba, wannan duka ana kiransa ihsani. Ka bautawa Allah kamar kana ganin sa, idan baka kai ga wannan mataki ba to ka bautawa Allah tare da jin cewa Allah yana ganin ka, wannan shine mafi kankantar mataki na ihsani, wanda shine kuma martaba ta koli. To wannan shi ne ihsani ta bangaren ibada, kyautata ibada. Sannan kuma na uku shine kyautatawa iyaye, waɗanda Allah subhanahu wataala yayi umarni da kyautata musu a cikin ayoyi masu yawa a Al-Qur'ani, kuma Ubangiji subhanahu wataala ya hada kyautata wato ya hada bauta masa da kuma kyautata wa iyaye guri guda idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana qul ta'ala wa aslu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana sauraka gurare daban-daban ubangiji yana umarni da kyautatawa da bauta masa shi kadai ba tare da shirka ba sannan ubangiji yayi umarni da ainihin a kyautatawa iyaye Allah ya ce ka tuna lokacin da muka yi wato muka yi alkawari da banu Isra'il cewa kada ku bauta wa kowa sai Allah kuma ku kyautatawa iyayenku haka nan a wani guri ubangiji ya ce wa abudullah ku bauta wa Allah wa la tushriku bihi shay'an kada ku hada wani abu da shi sai ce wa bil walidayni da ihsana kuma ku kyautatawa iyaye haka nan suratul an'am Allah ya ce qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku alla tushriku bihi shay'a kada ku hada wani abu da shi wa bil walidayni ihsana ku kyautatawa iyaye haka ne ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ubangijinka ya hukunta cewa kada ku bauta ma wani sai shi wa bil walidayni ihsana kuma ku kyautatawa iyaye imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā Allah ce imma dai daya daga cikin su ya girma a wajenka ya tsufa a wajenka to ko kuma dukan su tsufa a gabanka Allah ce fala taqul lahumā uffin kada ka hantare su ka gaya musu kalmar uff wa la tanharhumā kada kai musu tsawa wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana ta mutunci ka mutunta su saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya umarci bayinsa da kyautata wa iyaye wajen magana da kyautata musu wajen mu'amala da kyautata musu a aikace da kyautata musu ta hanyar yi musu biyayya cikin abinda bai saba wa Allah ba da kyautata musu ta hanyar abinda suka hana ba wanda babu saban Allah a ciki da kyautata musu ta hanyar ciyar da su yayin da suke da buƙatar a ciyar da su da kyautata musu ta hanyar kyautata ma dukkan wani wanda yake da alaka da su da sada zumuncin da yake ta bangaren su dukkan wani abu wanda yake magana ce ko aiki iyaye za su amfana da su to da yayi wannan dukkan wani abu da yake magana ko aiki da iyaye za su samu farin ciki da shi to da yayi ma iyayensa wannan wannan kyautatawa ce da Allah subhanahu wataala ya umarni da ita wanda wannan kun sani babi ne mai fadi sannan na hudu kyautatawa matar da take wato matarka ta aure da take karkashin ka sawa mace daya ce ko su biyu ko su uku ko su hudu zamar ka kyautata musu haka nan da ƴaƴan da za ku haifa wanda suke karkashin ka su ma lokacin da suke buƙatar kyautatawa suke buƙatar kulawa da su kafin su kai munzalin da za su iya rike kansu ka kyautata musu wannan shi ma yana daga cikin ihsani da aka buƙaci kai Allah subhanahu wataala ya umarci mazaje su kyautata alaƙar su da zamantakewar su da matan su na aure wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah ce ku yi mu'amala da su ta hanyar da take mai kyau wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf Allah ce suna da haƙƙi irin wanda kwatankwacin yadda haƙƙi yake a kansu yadda haƙoƙin maza suke a kansu su ma suna da haƙoƙi a kan mazansu don haka kiyaye waɗannan haƙoƙi na maza na mata daga ɓangaren mazansu wanda yana daga cikin ihsani da Allah subhanahu wataala ya umarci bayinsa su yi kyautata wanda ya umarci bayinsa su yi a hadisi ya tabbata a cikin Jami'u Tirmidhi da Ibn Majah hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan sannan wa khairukum khairukum li nisa'i wato mu'minan da suka fi cika suka fi kamalar imani annabi yace su ne waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u su ne suka fi kyawawan ɗabi'u sannan yace wa khairukum khairukum li nisa'i mafi alkhairun ku su ne waɗanda suke masu kyautatawa matansu masu daɗaɗawa matansu da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da kyautatawa zawil qurba wato makusanta to mafiya kusanci ga mutum sune ƴaƴansa su suka fi kowa cancantar su shiga zawil qurba wa bi walidaini ihsanan wa bi zil qurba wal yatama to zawil qurba din nan ƴaƴan da ka haifa su suka fi cancantar su shiga cikin wannan to dole ne mutum ya kyautatawa ƴaƴansa kyautatawa ta fuskar tarbiya ta fuskar kyakkyawan renansu da kula da su da dora su akan addini da ba su kyakkyawan tarbiya haka nan da kyautata musu ta fuskar cin su da shan su da kula da lafiyar su wannan duka wajibi ne akan mutum wajibi ne na ihsani na kyautatawa yayawa ƴaƴansa da suke karkashin sa الإمام أبو داود النسائي في الحديث صحيح دع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكتب وما يكتب صلى الله عليه وسلم أن تصدقوا يكتب جاء وصحبه سقوا يصدق سيوان متنجة شيخ يا رسول الله عندي دينار يكتب إن هذا ديناري نعمل لك ديناري تكم وزم فارا النبي يكتب تصدق به على نفسك فاري وكنك تكوننا sannan sai ya ce to ina da wani kuma saiwa annabi ya ce tasaddaq bihi ala zawjatik ba da shi sadaka ga matarka yace ya rasulullah indi dinarun akhar ina da wani kuma annabi ya ce tasaddaq bihi ala waladik yi wa danka sadaka da shi wato ba ciyar da danka da wannan kudin sannan sai ya ce indi dinar ina da kuma wani daban annabi ya ce tasaddaq bihi ala khadimik ka ba wa khadiminka ka yi wa khadiminka sadaka da shi yace to ina da wani kuma annabi ya ce anta absaru wannan kuma kai ka san me za ka yi da shi to wannan shi yake nuna maka tartibi wato yadda ake jeranta aulawiyya ta ciyarwa farko mutum karan kansa inda yana da abinci wanda mutum ɗaya ne zai iya ci ya tsare rayuwarsa in bai ci ba zai tafi to ya ci shi ya fara da kansa to in kuma yana da abin da yake na mutum biyu shi ya fara da kansa akwai kuma ɗaya ya rage to matarsa zai ba saboda haka a babin ciyarwa mace tana gaba da iyaye a babin ciyarwa mace ciyar da matarka yana gaba da ciyar da iyayenka matarka komin kudinta komin wadatarta wajibi ne akan ka ciyar da ita li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati sauraka duk kudinka zaka ciyar da ita Abdullahi dan Mas'ud matarsa tana da kudi Zainab tana da kudi sosai tana fidda zakka amma shi yake ciyar da ita lokacin da ta zo ta fidda zakka yace ni ya kamata ki bawa na tace kai in na baka kuma ka ciyar da ni me akai kenan na baka ta dawo mu saboda haka sai tace sai ta je ta yi fatawa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bashi ko kar ta bashi sai ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi na tashi fidda zakka amma miji na Abdullahi dan Mas'ud ya ce in bashi Annabi ya ce ki bashi saboda ciyarwar ita ba wajibinta ne ta ciyar da shi ba don haka tana iya bashi zakka in ta bashi zakka kuma dan ya bata ta ce wannan babu komai babu wani abu saboda mata tana iya ba mijinta zakka kaga ita ce mai kudin amma shine mai daukar nauyi dawainiyarta da taretaranta iyaye idan uba yana da abin da zai ciyar da matarsa shi tace uwar yaro to wajibin akan sa yake ciyar ba akan ɗansa ba in ya zanto ba zai iya ciyarwa ba to dan kuma yana da rara abinda zai ciyar da matarsa to wajibi ya ciyar da iyayensa saboda haka a wajen tartibin nafaka iyaye sun da wato iyaye wajen biyayya suna sama da kowa a wajen biyayya fil jumla amma a wajen nafaka mata tana gaba shi yasa idan mace ta zo gidan mijinta izini na shigi da fita daina hannun mijinta ba wajen babanta ba saboda ko da mamanta za ta yi waya ta ce ki zo gida dole sai ta tambaye mijinta izini in ya hana ta ba za ta bi umarnin uwarta ta je ba in ta yaka ta saba wa Allah saboda yayin da ta shigo gidan mijinta duka nauyinta ya koma karkashin kan mijinta saboda haka haƙƙin biyayya na mijinta ya gaba akan haƙƙin biyayya ta ga iyayenta wajen umarni da hali wannan kyautatawa kuma wannan wani abu ne a bude ta kyautata musu da duk abin da ya dace ta kyautata musu sannan da kyautatawa ga makusanta makusanta dukkan wani wanda yake da alaka da kai ta jini sawa'un na kurkusa ne ko na nesa ne sawa'un yana daga cikin muharramanka ko baya daga cikin muharrim matukar dai akwai wani abu na jini ya hada ku to Allah subhanahu wataala ya ce a kula da duk makusanta bayan kula da iyaye wanda ya kunshi dukkan wasu makusanta a kyautata musu ta fuskar magana a kyautata musu ta fuskar aiki kada a yanke zumunci da yake tsakanin su Allah yana cewa abudullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi dhil qurba Allah ce ku bautawa Allah kada ku hada komai da shi sannan ku kyautatawa iyaye sannan yace da waɗanda suke makusanta su ma a kyautata musu haka nan ubangiji ya ce wa ati dhil qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wala tubazzir tabzira ku bawa waɗanda suke makusanta haƙƙin su da miskini da wanda yake matafi kada ku yi almubazzaranci hakanan ubangiji subhanahu wataala yana cewa yasalunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin Allah ce suna tambayar ka game da wato me za su ciyar Allah subhanahu wataala ce qul ma anfaqtum min khairin kace da abinda ku ciyar na alkhairi to ku ciyar da shi ga iyaye da kuma waɗanda suke makusanta don haka a wurare daban-daban Allah subhanahu wataala ya yi umarni da kyautatawa makusanta yan uwan uwa da yan uwan uba da yan uwan uwa da duka bangarorin guda biyu saboda haka wannan yana daga cikin nau'i da kyautatawa da dan adam zai yi wa dan uwansa dan adam sannan na shida kyautatawa ga miskinai da waɗanda suke mabukata miskin shine mabukaci wanda watakila ya mallaki rabin abin da zai ishe shi ko ya mallaki abin da zai wuce rabin abin da yake bukata a shekara amma ba zai kai shi shekara ba to wannan miskini ne yana da abin da zai iya rike shi wata 11 amma ba zai iya kai shi wata 12 ba ba zai iya kai shi tsawon shekara ba to wannan miskini ne saboda ka za a taimaka masa alfaqir shine wanda ya mallaki kasa da abincin wata 6 bai da abin da ya wuce wato wata 4-5 wata 4-5 to wannan fakiri ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya hada su a wuri daya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin saboda haka yawa daga cikin malamai suna cewa alfaqir almiskinu ahsanu halan wato miskini yafi dama akan fakiri shi fakiri fituk ne amma shi miskini kila ma yana da aiki yana aiki yana karba albashi kila albashin sa ya kai 500 amma kuma yana da bataliya ƴaƴansa sun kai 30 kaga a yanda naira nan ta kare 500 ina za ta gida 4 saboda haka gida ɗaya ma sai laƙume kuɗin saboda haka ba wai dan yana da shi ba shi yana da aiki yana samun shikenan ya fita daga masaki yana cikin masaki saboda haka Allah ya ce duk a kyautata musu Allah ya sanya su cikin waɗanda za a kyautatawa bayan kyautatawa makusanta al-yatim shine maraya wanda ya rasa mai kula da shi musamman ubansa wanda ya rasa uba kuma bai kai munzalin da zai iya rike kansa ba wannan shine maraya a cikin mutane maraya a cikin dabbobi shine wanda ya rasa uwarsa dama uban nasa ma bai san waye ba amma a cikin mutane wanda ya rasa mahaifinsa shine maraya kuma maraici yana karewa lokacin da yaro ya balaga ya mallaki hankalinsa zai iya zuwa yi sana'a to ya fita daga kangin maraici baya da mu muka dau maraici ba sai mutum ya zama ya kai shekara 60 amma da an tashi magana ce shi fa maraya ne shekara 60 amma yana nan a maraici ba ya yankewa maraici yana karewa daga wannan lokaci maraicin ya mace shine yake kaiwa har lokacin da za ta yi aure ta samu mijin da zai kula da ita amma matukar dai ta rasa mahaifinta ko kuma bata yi aure ba ko wani shekara nawa take mareniya ce tana buƙatar taimakawa saboda haka nassoshi da dama sun zo wanda suke kwadaitarwa akan kula da maraya da kula da shi da bashi tarbiya da kiyaye masa haƙoƙinsa da kwato masa haƙƙinsa a lokacin da wasu suke kokarin danne masa haƙƙinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan wanda yace ana wa kafirul yatimi fil jannati ka hataini nabi ya daga sababa da wusta ya raba tsakaninsu yace ni da wanda yake kula da maraya kamar haka muke a aljanna wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahih al-bukhari daga sahal ibn sa'd a ayoyin da Allah subhanahu wataala yake magana akan kyautatawa kyautatawa maraya da miskini yakan gabatar da maraya saboda me saboda maraya fil ghalib sautari baya samun wanda zai tsaya ya kula da shi ya tausaya masa ya kula da dukiyarsa in yana da ita uwa koda tana nan to ba lalle ne za ta iya kula da yaronta ba ta kula da tarbiyarsa ta tsare masa bukatunsa har lokacin da zai kai munzalin mutum idan ya rasa uba to ya rasa babban bango wanda yake gingina da shi wajen al'amuransa saboda haka shari'a ta yi ta kwadaitarwa akan a kula da su kuma ta yi gargadi mai tsanani akan a taba wani abu na haƙƙinsu wanda zai taba haƙƙin maraya to babu shakka wanda ya tsokano Ubangiji subhanahu wataala saboda haka marayu wani bangare ne jikin al'umma wani bangare ne daga jikin al'umma suna buƙatar kulawa idan aka bari suka lalace to wannan abin zai shafi al'umma ne duka kamar wani bangare ne jikin kai kamar wata cuta to wannan cutar in baka dauki zakin magance ta ba to za ta cinye jikin gaba daya to haka maraya yake a cikin al'umma idan ba a tsaya an kula da shi ba to lalacewarsa za ta jawo lalacewar yara ƙanana waɗanda za su riga ganin sa suna koyi da shi a cikin wasu miyagun ɗabi'unsa saboda haka kula da su kula ne da al'umma shi yasa shari'a take kwadaitarwa matuƙa da gaske akan tsayawa a kiyaye haƙƙin maraya a kula da shi kuma ramzi wato kiyaye haƙƙin maraya ramzi ne na kiyaye haƙƙin duk wani mai rauni idan aka indan al'umma da za ta kiyaye haƙƙin maraya to babu shakka za ta zanto mai kiyaye haƙƙin sauran masu rauni domin shi maraya ya rasa wanda yake kula da shi ya rasa wanda yake kuma gashi kankani bai kai munzalin balaga ba to in dai har irin wannan ƙananan yara za a kula da haƙƙin su to manya waɗanda suke rauna da min babu aula a kula da haƙƙin su domin ana ganin su suna da ƙarfi a jikin su talakawa ne amma fa da ƙarfin su in aka matsa musu za su iya bore to duk al'umma za ta kula da haƙƙin maraya to za ta kula da haƙƙin manya amma duk al'umma za ta cinye dukiyar maraya ta taka maraya to babu shakka wanda yake ba maraya ba min babu aula su yi masa haka don babu tausayi a tare da su waɗanda suke miskinai kuma mabukata a kyautata musu ta hanyar ba su sadaka ciyarwa lokacin da suke cikin wahala lokacin da suke cikin rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'imi la yaftur wa sa'imi la yaftur wanda yake kai kawo wajen kula da matar da ta rasa mijinta ko miskini mabukaci annabi ya ce to kamar mai jihadi ne don ɗaukar kalmar Allah annabi ya ce kamar wanda yake tsayawa ne cikin dare yana ta kiyamun laili ba ƙaƙƙautawa ko wanda yake yin azumi ba tare da ajiyewa ba sannan abu na bakwai kyautata wa maƙoci maƙoci da dukkan nau'o'in maƙotaka wato maƙoci ba iri ɗaya ba ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal jari zil qurba wal jari junubi was sahibi bil jamb Allah ya umarni da a kyautatawa maƙoci maƙoci aljari zil qurba shine maƙocin da yake maƙotaka da kai sannan dan uwanka ne kuna da alaka ta jini da shi to wanda yana da haƙoƙi guda biyu haƙƙin maƙotaka da kuma haƙƙin ƴan uwantaka wal jari junub shine maƙocin da yake ba dan uwa ba babu wani kusanci tsakaninka da shi babu wani alaka ta jini tsakaninka da shi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce wal jari junub was sahibi bil jamb shine kuma wanda tafiya ta hada ku ko wajen sana'a ta ya hada ku ko wajen aiki ya hada ku ko mota ta hada ku duk wannan shine as-sahibi bil jamb to duka Allah subhanahu wataala ya ce a kyautata musu a kula da su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da a kula da maƙoci a kula da haƙƙin maƙoci ko musulmi ne ko kafiri anan ba ana nufin maƙocin da yake musulmi kadai ba da makoci musulmi da wanda ba musulmi ba duka wannan abu ne mai kyau da shari'a take san kyautatawa ta bangaren sa a kyautata masa bi husnul ishra ake kyawun mu'amala da shi a kyautata masa ta hanyar gujewa cutar da shi a kyautata masa ta hanyar bashi kariya yayin da wasu ke kokarin cutar da shi wannan duka bangare ne na ihsani ga makoci Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Muslim ya ruwaito daga Abu Shuraih Al-Khuzai radiyallahu ta'ala anhu annabi yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira annabi ce to kyautatawa makocinsa yazo a cikin sahih al-Bukhari da Muslim hadithin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma zala jibril yusini bil jar حتى ظننت انه سيورثه جبريل بي غشي با ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم يجي يدا تمن وصيه ده كولا ده حق مقوتك ده حق مقوتي har sai da nayi zaton cewa zai ce ma zai ci gado na ko zai ci gado makocinsa wanda yana nuna maka girman wato makotaka saboda haka wajibi ne ga kowane mutum ya kyautata ma wanda yake makocinsa na kusa da na nesa makocinsa a unguwa ko makocinsa a wajen aiki ko makocinsa a wajen sana'a ko makocinsa da tafiya ta hada su tare sannan na takwas al-ihsan ila umumin nas kyautatawa mutane gaba daya duk wani mutum ya cancanta kyautata masa umumin nas Allah ce wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa yana daga girman abinda za ka kira shi kyautatawa ga mutane shine kyakkyawar mu'amala kyakkyawar mu'amala ka gamu da dan uwanka ya ga farat farat a fuskarka kai masa murmushi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an taqa akhaka biwajhin talq kada ka reda aikin alkhairi duk kankantarsa koda ka hadu da dan uwanka kai masa murmushi da sakakkiyar fuska to babu abinda zaka kyautata wa dan uwanka da shi kamar kyawawan dabi'u da zaka nuna masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a da dukkan matsayin da Allah ya bashi da daukakar da yake da ita yana addu'a a cikin sallarsa ta dare lokacin da yake bude sallarsa ta dare yana cewa wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant annabi yake cewa ya Allah ka shiryar da ni ga mafi kyan dabi'u babu mai shiryar da ni ga dabi'u mafi kyau sai kai ka kuma kautar da ni daga miyagun dabi'u babu mai kautarwa daga miyagun dabi'u sai kai wannan hadisi ne yana cikin sahih muslim hadisin ali ibn abi talib haka nan allah subhanahu wataala yayi umarni da idan za mu yi magana da mutane mu gaya musu magana mai kyau mu gaya musu magana mai dadi mu gaya musu magana mai kwantar da hankali ba ta tashin hankali ba Allah ce wa qulu lin nasi husna bai ce wa qulu lil mu'minina ba bai ce wa qulu lil muslimina ba bai ce wa qulu li ikhwanikum ba ce wa qulu lin nasi saboda dukkan wani dan adam ya shiga cikin nan ku gaya musu magana ku yi musu magana mai kyau ku yi musu magana mai kyau Allah subhanahu wataala ya umarni da aiwa kowa da kowa magana ba tare da togaciya ba kiyasa aka ruwaito daga Ali ibn Abi Talib kamar da yake cikin Shu'abul Iman na Baihaqi Ali ibn Abi Talib yana cewa wa qulu lin nasi husna ayin nas kulluhum ayin nas kulluhum yace ana nufin dukkan mutane ana nufin dukkan mutane Ibn Abi Dunya a cikin kitabus Samt da kyakkyawar salsala ya ruwaito daga Afa ibn Abi Rabah babban malamin tabi'in din nan ba cikin almajiran Ibn Abdullah dan Abbas cewa qulu lin nasi husna yace linnasi kullihim almushriki wa ghairihi ku gaya wa mutane kyakkyawar magana duka mutane da mushriki da wanda ba mushriki ba saboda haka kyautata magana kyautata mu'amala wannan wani abu ne da ake bukata sa ga kowa da kowa ba sai ga wanda kake girmamawa ba ko wanda yake dan uwanka ko wanda kake amfanuwa da shi a'a kowa ka gaya masa ka Allah ce wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan inna ash-shaytana yanzagu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina Allah ce ka gaya wa bayina su rinka fadar magana mai kyau su rika fadar magana mafi kyau, in akwai magana mai kyau ga wata kuma tafi ta kyau, to su fadi wacce tafi kyan. Haka Allah ce inna shaytana yanzagu bainahu, shaytan fa yana tunzura tsakanin su, dan abu kankani da baka tsammanin zai kai matakin wato rigima ko fada ko tashin hankali sai kaga ya kai. Wa innal harba awwaluha kalamu, duk wani yaki ya fara ne da cacar baki, da cacar baki a hankali a hankali har karshe yazo ya zama yaki. Saboda haka Ubangiji yana umarni da kyautatawa, sannan kuma nau'in kyautatawa na tsakanin dan adam da dan adam shine kyautatawa a cikin ayyukan da ke tsakaninmu, kyautatawa a cikin sana'unmu, kyautatawa a cikin dukkan wani abin da Allah subhanahu wataala ya dora ko ya sanya shi hanyar neman abincinka ne ko wani aiki da aka jingina maka, to ka kyautata aikinka, ka kyautata aikinka. Inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli shay, ko menene saboda ka duk wata sana'ar da kake kokari ka kyautata sana'arka, wannan yana daga cikin abinda bamu dauke shi hanya ta ihsani ba. Yau zaka ga rayuwarmu wawanci waɗanda zaka dauko ka bawa aiki musulmi sai kaga sun cuce ka, ka dauko an ne ka bashi ya maka ya kyautata maka, wannan lalacewa ce da wato ta kai inna laha, wanda kake zaton shi zai fi gane amfanin kyautatawa, shi kuma ne mai munanawa. Duk sana'ar da kake wajibi ka kyautata, Allah yana san bawa idan yayi aiki ya kyautata shi, ya kyautata shi. To wani abu yana daga cikin abin da yake ci mana tuwa a ƙwarya, shi yasa har kullum muke ta komawa baya. Kayi mu'amala da dan uwanka musulmi, ka bashi aiki, kana ga dan uwanka ne musulmi sai ya cuce ka, ko ya cuce ka a kuɗin da zai maka aikin da shi, ko ya cuce ka a cikin aikin da zai maka, yayin da zaka dauko wanda ba musulmi ya maka aiki mai kyau kai ta san barka, gobe yana kana ne kana ga wani yana neman mai aiki sai ka hada shi da shi, ba ka hada shi da wancan musulmi ba. Ah gashi bismillah, bashi bismillah bismillah, ah Allah Allah ina ne zai musulunta bismillah, bashi kazuwa to za ka shiga musulunci ne eh, kai ka kawo kanka ko turo ka kai, kai ka zaba ka yi musulunta da kanka, to masha Allah. To zan fadi abin da na fada ka fada tare da ni, kace ashhadu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, to ka zama musulmi daga yanzu, ba ka da bambanci tsakanin kowane musulmi da wanda ya dade a musulunci da aka haife shi a musulunci, da kai yanzu da ka shiga a gurin Allah wanda yafi wani shine wanda yafi tsoron Allah. Da kai wani addini kake, wani addini da kake kai bai gani eh, ah ba sana'a ka ba religion ka eh, what is your religion, kirista ne kai, to eh, ah yanzu ka zama musulmi ba wai eh, ka zama musulmi. To a musulunci annabi Isa alaihi salam ba dan Allah bane, ba Allah bane, annabin Allah ne, manzon Allah ne, yana da daraja, kuma dole musulmi ya yarda cewa manzon Allah ne, amma ba dan Allah bane. Mu a wajen mu dukan mu bayan Allah ne, Allah shi kadai ne, baya da ɗa, baya da mata, bai haifa ba, ba a haife shi ba. Ya sunanka? Daniel. To kana san Daniel ɗinka ko zaka canza? Daniel sunan annabin Allah ne, in yana san Daniel ɗinsa kuma shi haka, amma dai ya canza ɗin zai fi, saboda ka a yi ta kallon kamar yana nan dai bai abin nan ba. Abdurrahman ko? To daga yin sunanka Abdurrahman, sai ka je ka yi wanka, ka zo lokacin sallar isha ya sai mu sallah tare da kuma. Gabar mu ta ƙarshe insha Allah shine magana akan sakamako da Allah subhanahu wataala ya tanadar mu masu kyautatawa, masu ihsani, masu kyautatawa. Allah subhanahu wataala yana cewa jazaul ihsan illa al ihsan, babu wani sakamako na kyautatawa sai kyautatawa. Da haka Ubangiji subhanahu wataala zai kyautatawa masu kyautatawa ta fuskoki daban-daban, zai kyautata musu a nan duniya ta fuskar ya ba su arziki na halal ta fuskar ya ba su lafiya ta fuskar ya ba su afiya ya kubutar da su daga abubuwan da suke ki Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa qul lil ladina wa qul lil ladina taqaw madha anzala rabbukum qalu khaira lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ladarul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin aka ce ma wadanda suka yi taqawa madha anzala rabbukum me ubangijinku ya saukar suka ce alkhairi Allah ce lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wanda duk suka kyautata suna da kyakkyawan sakamako a wannan duniya wala darul akhirati khair kuma gidan lahira shi yafi alkhairi hakan a wani gurin Allah subhanahu wataala yace qul ya ibadil ladina amanu taqu rabbakum lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardullahi wasi'a inma yuwaffa as-sabiru ajrahum bighayri hisab wajje ce kace ya ku bayina wadanda suka yi imani ku ji tsoron ubangijinku lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wanda duk suka kyautata suna da kyakkyawan sakamako a wannan duniya malamai suka wasu malamai suka fassara kyakkyawan sakamako da cewa ana nufin al-afiyatu was-siha kamar as-suddi isma'il as-suddi ɗaya daga cikin malaman tafsiri daga na tabi'ai ya fassara wannan ayar cewa hasana din ana nufin as-siha wal-afiya lafiya da afiya afiya shine kubuta daga dukkan wani abin ki duk wani abin da zai zama cutuwa gare ka Allah ya kubutar da kai shi ake cewa al-afiya sannan kuma siha wannan lafiya ce ta jiki sannan Yahya ibn Sallam ɗaya daga cikin malaman tafsiri a tafsirinsa ya fassara wannan ayar lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana yace ana nufin wato arziki na halal ana nufin arziki na halal don haka duk wanda zai kyautata ubangiji zai kyautata masa ya bashi arziki na halal annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda imam muslim ya fitar a cikin hadisi sahihi daga abu huraira mike yake cewa inna allaha la innal mu'min inna allaha la yadhribu al mu'mina hasana Allah baya zalintar mu'mini in ya kyautata aikin sa yusabu alaiha ar-rizqa fi dunya anan duniya za a yi masa sakayya na kyakkyawan aikin sa da bashi arziki sannan wa yujza biha fil akhirah a lahira kuma a bashi kyakkyawan sakamako nabi yace to amma kafiri kuma fayut'amu bi hasanatihi fi dunya ayyuka kyawawa da zai a nan duniya sai Allah ya ciyar da shi abinci shine sakamakonsa ya bashi ci da sha shine sakamakonsa a nan duniya fa idza laqiya Allah yawm al-qiyamati lam takul lahu hasana yu'ta biha ajra amma aka je lahira to bashi da wani aiki mai kyau da zai ce a bashi ladansa an biya shi tun a nan duniya abu na biyu na sakamakon kyautatawa shine samun yardar Allah samun yardar Allah wanda ita ce kololuwar abin da bawa yake so samu yardar Allah wa ridwanu min Allah akbar ce yardar Allah ita ce mafi girma Allah ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwan musulmi na farko da suka shiga musulunci daga cikin waɗanda suka yi hijira da al-ansar waɗanda suka taimakawa annabi a Madina Allah ce da duk wanda suka bi bayan su ta hanyar kyautatawa Allah ce radiyallahu anhu to Allah ya yarda da su waradu anhu su ma sun yarda da Allah abu na uku da bawa mai kyautatawa zai samu na sakamako tun daga nan duniya shine ya samu soyayyar Allah Allah ya soka idan Allah ya soka ka gama samun kowane irin gata ka gama samun kowane irin bukami ka samu soyayyar Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa atahumullahu thawaba ad-dunya wa husna thawaba al-akhirah wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ambaci bayin sa wadanda suke roƙon sa gafara suke neman yafe musu zunuban su suke neman taimakon sa a bisa maƙiyan su Allah ya ce sai ya ba su sakamakon duniya da kyakkyawan sakamako na lahira sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa hakanan Allah subhanahu wataala da ya ambaci masu ciyar da dukiyar su dan Allah sai ya ce wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa hakanan ubangiji subhanahu wataala ya ce alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhibina al ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin hakanan Allah ya ce fa'fu anhum wasfah inna allaha yuhibbul muhsinin Allah ya ce kai afwa gare su ka kauda kai Allah yana son masu kyautatawa saboda haka wannan sakamako ne na soyayya da Allah yake yi wa masu kyautatawa tun a nan duniya. Sannan za su samu abu na hudu, za su samu ma'iyatullah, ma'iyatullahi wa ta'idu, za su hadu da kasancewar su tare da Allah da taimakon Allah da nasarar Allah. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, Allah yana tare da masu taqawa kuma yana tare da masu ihsani. Wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin, ce wanda suka yi fafutuka saboda mu, Allah ya ce za mu nuna musu hanyoyin mu, kuma lalle Allah yana tare da masu ihsani. Hakanan wannan sakamako ne na taimakon Ubangiji subhanahu wataala da nasararsa da za ta kasance ga bayinsa masu ihsani. An rawaito daga Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan ayar da Allah ya ce wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yace subulana zina subula sawabina, ce za su samu ladaddaki daga wajenmu. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, yace bin nasri wal ma'una fi dunyahu, a duniya za su samu nasara daga Allah da taimakonsa. Wa bis thawabi wal maghfirati fi uqbahum, alahira kuma za su samu lada, za su samu gafara. Abu na biyar shine za su samu kusanci da rahamar Allah, duk mai kyautatawa zai samu kusanci da rahamar Allah. Allah yana cewa inna rahmatallahi qaribun min al-muslimin, rahamar Allah tana dab, tana kusa da masu kyautatawa. Abu na shida zai samu az-zikrul hasan, kyakkyawan ambato, ko bayan mutuwarsa za a ci gaba da ambatansa, ana masa kyakkyawar addu'a, ana masa kyakkyawar addu'a ko da ya rasu za a ambace shi, ambace alherinsa. To babu wanda yake samun wannan sai mutumin da yake mai ihsani, mai kyautatawa. Don haka a cikin rayuwarsa ya ga wannan, sannan bayan rasuwarsa ya ga wannan. Mafiya ƙololuwa wajen kyautatawa su ne annabawan Allah, don abinda suka zo na kyautatawa ga al'ummarsu ba wanda ya zo da irinsa. Saboda haka Ubangiji ya ambace su kamar annabi Nuhu alayhi salam. Allah ya ce wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin. Hakanan annabi Ibrahim alayhi salam ya ce wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadhalika najzil muhsinin, kamar haka muke saka masu kyautatawa. Haka na annabi Musa wa Harun, Allah ya ce wa tarakna alayhima fil akhirin salamun ala Musa wa Harun inna kadhalika najzil muhsinin, Allah ya ce kamar haka muke saka wa masu kyautatawa. Haka na Ilyas alayhi salam, wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ilyasin inna kadhalika najzil muhsinin. Saboda dukkan waɗanda suke masu kyautatawa, Allah ya ce zai bar musu kyakkyawan baya a cikin ƴan baya, zai bar musu kyakkyawan ambato a cikin ƴan baya. Sannan abu na bakwai, Allah ba zai tozarta ayyukansu ba, duk wani aiki da suka yi dan Allah, Allah ba zai tozarta ladansa ba. Ubangiji subhanahu wataala a ayoyi daban-daban yana cewa baya tozarta ladan masu kyautatawa, inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa. Wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allah ce annabin sa kai hakuri, Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa, innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, lace lalle wanda yayi taqwa yayi hakuri, Allah baya tozarta ladan masu hakuri, masu kyautatawa. Hakanan wanda ya gaskata Allah da manzansa, yayi kyawawan ayyuka, ya kyautata, Ubangiji ba zai tozarta aikin sa ba. Innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, Allah ce lalle waɗanda suka yi imani, suka yi kyawawan ayyuka, lalle mu ba ma tozarta wanda ladan wanda ya kyautata aikin sa. Sannan abu na takwas, bushara ta alkhairi da za su samu, za su samu bushara na alkhairi duniya da lahira, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wabashshiril muhsinin, Allah ce wabashshiril muhsinin, kai albishir ga masu ihsani. Haka nan kuma akwai sakamako na gaba daya na mai wato dungurungum din gaba daya, shine gidan aljanna, wanda Allah subhanahu wataala ya tarar ma waɗanda suka yi masu kyautatawa a ranar gobe kiyama. Cewa la yufiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun, allati man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, allati lahum ma yasha'una inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الله إلا المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا حنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. حكى الله سبحانه وتعالى يتأم بتر شيوا زي ساكا كاوا وأن سكي ما سكيو تتاوا بجدن الجنة وتشتكي تشكير النئم ومما سيوا. يا الله سبحانه وتعالى منا روقنك da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya daukaka ka sanya mu cikin masu kyautatawa, masu kyautatawa a aqidar mu, masu kyautatawa a ibadar mu, masu kyautatawa tsakanin mu da ƴan uwan mu a cikin dukkan al'amuran mu na yau da gobe. Allah subhanahu wataala ka sadar da mu da ladan masu kyautatawa da wannan kalmomi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Right.
Farko yana tambaya akan hadisin mutane uku da suka shiga kogo, kogo ya rufe da su, kowa ya tawassuli da mafi kyan abin da yake yi na ayyuka, Allah kuma ya karbi addu'a su, ya bude musu wannan kogo suka fito. A ciki akwai wanda yake cewa Allah ya ka sani nakan zo da abin sha wanda zan bawa iyalaina, ya'yana suna kuka ba zan ba su ba har sai na bawa iyayena, suna bacci sai sun tashi suna ba su sannan bawa iyayena. Na san da wannan hadisin kuma na san watakila zai zo kwakwalwar wani lokacin da nake faɗa, to duk da dai ba mawdu'in ne muke tattaunawa ba, shi yasa mutum ba zai faɗaɗa ya yi ta kawo wasu abubuwa ba. Mawdu'in ciyarwa wa za a fara da shi, sannan wa wannan mawdu'i ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayani sa. ba malami bane yake bayanin waye kamata annabi yana cewa ibda bi nafsika thumma biman ta'ul man ta'ul sune iyalanka iyalai sune matarka da ƴaƴanka sai hadisin da muka karanta hadisin Abu Huraira da yace tasaddaq bihi ala nafsika thumma ala zawjatika to sannan akwai wata riwaya da annabi sai ibda bi nafsika thumma bi ahlik saboda haka hadisai ne wanda sun zo ba ɗaya ba ba biyu ba wanda suke nuna cewa inda a ce ga wani abu ba zai isa duka ba sai mutum ɗaya tak to wa zaka fara shine kanka in kuma daga naka sai na mutum ɗaya tak to wa zaka ba shi ce matar wancan in ka kula hadisin Al-Ghar ba wai abin ba zai ishe su bane ana neman wa za a ba wa za a hana zai ishe su gaba ɗaya amma dai yana fara gabatar da bawa iyayen abin nan iyayensa ne sannan iyayensa so ba magana ce ta wannan shi kadai zai isa iyayensa bane amma ba zai ishi iyayensa ba in ya ba iyayensa ba su samu ba ko in ya ba iyayensa ba za su samu ba saboda haka ba shi ake magana ba sannan kuma hadisin ba ya zo ne a siyakin tartibin ciyarwa wa za a fara da shi sannan wa za a fara da shi ba ya zo ne a cikin bayanin kissa wannan kuma inda annabi yake magana yana magana akan ciyarwa saboda haka wannan ababin da ake magana akan sa nassin yazo wanda kuma ababin hikaya ne sannan yana bada labarin abu ne na banu isra'ila ba zai yi ba zan a banu isra'ila hukuncin ya sha bamban da na musulmi zai yi saboda haka abun ba ma ba cikin fitar da zakka ka ce ka ba ma wanda kake bi bashi sannan ka ce ya dawo da shi ko kuma ma kawai ka gaya masa na fidda zakka na baka amma na rike a matsayin kudin da nake binka wannan ba zakka bace wannan ba zakka bace inda zaka koma tafsirin suratul baqara ina jin tafsiru ayatul dain mun dogon magana akan wannan fuskoki da dama wajen fuskoki takwas wanda suke tabbatar da cewa wannan zakkar ba haka ke ba wanda dai wannan zakkar bai zakka ba Allah subhanahu wataala ya ce khudh min amwalihim sadaqa sannan Allah subhanahu wataala ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim saboda haka ita zakka fitar da ita ake kai lokacin da ka rike a matsayin zaniya baka fitar ba ko ka fitar baka fitar ba fitarwa kuma in ka fitar ta tafi gunta lakan abinda yasa aka ce ka fitar ka bashi dan ka taimaka masa da abin da zai ci a lokacin in kai zaniya to kanka ka taimaka bashi ba yawanci masu irin wannan sai sukan yi ne ga bashin da suka san ba zai fito ba to da sai asarar sa gara zakka tai asarar sa saboda ka gara ya cire a cikin zakka ya mai da wa kansa saboda ka shi kansa ba zai ji dandanan cewa yayi zakka ba ya ji cewa kawai wani wata asara ce da yake gudu yake ga za ta same shi bara ya toshe ta da dukiyar zakka saboda ka ba zakka bace Abu Ubayd Al-Qasim Ibn Sallam cikin littafin sa Al-Amwal yayi magana mai tsawo akan wannan mas'ala kuma akan ta muke fatawa saboda ka duk mutumin da zai yi zakka ya dauka ya bayar saka ya fitar ya bayar ba kawai ya fitar ya rike ba wannan ba zakka bace sai mai tambaya ta uku cewa kyautatawa maraya sai ka yi masa kamar abin da kai wa ƴaƴanka wannan ba sharadi bane ba inda aka sharanta ka kyautatawa shine kai masa abin da zaka share masa hawayensa abin da zai yi murna abin da zai ji dadi kuma kowa yana yi gwargwadon ikonsa amma ba a ce sai abin da zaka yi wa ƴaƴansa sannan sai zaka yi in kai haka to ka kyauta fiye da yadda ake tsammani amma in hakan ba ta samu ba a cewa ba kyautatawa bace ko ba zaka samu ladan wanda ya kyautatawa maraya ba tabbaya ta hudu mai mutumin da yake magana Abdul Muhsin an ce Al Muhsin yana da cikin sunayen Allah to sunayen Allah to za a iya sa mutum Muhsin na'am zaka iya sa mutum Muhsin amma babban da alif da lam baka ce Al Muhsin amma zaka iya kiran shi Muhsin wannan ya halatta suna ne da ana kiran bahaluki da shi ana kiran amma wanda yake mai alif da lam wannan yana nufin mai cikakken insani babu wanda yake da wannan sai Allah saboda haka ba za ka kira mutum Al-Muhsin ba amma za ka iya kiran shi Muhsin sannan maganar ciyarwa za ka yi ko ka ɗauki dukiyarka bayan in za ka yi sadaka wanda za ka duba maslahar wanda za ka yi wa idan ya zanto mutum ne mai hankali mai wanda ya san abin da yake ɗauki ka bashi dukiyar shi kuma ya fi sanin me yake da buƙata da zai yi sai yayi da dukiyar sa yadda ya ga dama tunda dukiyar ta sace in kuma ka kula cewa wani shagirigiri ne haka bai da wani cikakken hankali in an bashi ma zai je yayi wasu abubuwa na ya banzatar da dukiyar kuma ga iyali yana tare da su sai ka so abincin ka ka masa saboda haka zaka yi abin da yafi zama maslaha ga shi wanda zaka taimaka wa da dukiyar ka wannan shine ina jin tambayoyi to ba zai iya ce baka a'a ba
yau na da yawan su bai a wannan wannan yana rage kamar zai ina ga shi dai kai ne ba kwan billa eh bismillah Marawula eh bismillah
to mai cewa an kawo abinci ga kanana ga manya wa ga wadannan sun yi azumi manya ga kanana ba su yi azumi ba sanar bukata ka san a dabi'a babba yafi jure yunwa akan yaro karami yunwa ta fi cutar da yaro karami inda za a kaddara wannan yanayin da kake faɗa cewa ga abinci wannan yayi azumi babba wannan ko karami bai azumi ba amma ko yunwa ta ishe shi shikenan shi babban yana iya hakuri ya bar wa karamin ko idan samu abin da zai kai cikin sa ya sauke azumin sa sai ya bar wa karamin in har ta kai cewa abincin ba zai ishe su duka ba amma dai kaida ta farko idan abincin mallakar babban ne mallakar mallakin babban ne to abinda annabi ya ce ibda bi nafsik ko jirgi aka shiga ana fadar hanyoyin kare kai in wani abu ya san sai a ce ka fara da kanka san ka sawa yaron da yake kusa da kai saboda in kai baka koshi ba ko ka shiga wani hali to babu kuma da zai nemo shi da yaron da ba nema zai ba amma in kai ka samu dan kifi karfin ka to kana iya fita ka nemo wa yaron saboda haka ana duba duk wannan sai mai tuman da yake da kayayyaki da ya saye su jumawa da farashin dala mai rausa yanzu kuma dala ta tashi kuma ya fito da kayan sa yana sayarwa da dala mai tsada to shi ababin kasuwanci duk abin da kake mallakin ka ne shari'a ba ta hana ka sayar da shi yadda kake so a shari'ance ayi mawutun doka ba aka ce in yana da kaya tsofaffi ya sayar da su da tsofaffin da tsohon farashi babu wannan a hukunci mallakin mai kaya yadda ya ga dama in ya ga dama ya tsula kuɗi ya ga dama ya rage kuɗi in ga dama ya bayar kyauta abinda shari'a take kira kullun gare shi shine tana kwadaitar da dan kasuwa ya tausaya ya saukaka dan shi ma Allah ya saukaka masa abinda shari'a kuma wannan babi ne na kwadaitarwa ba babi ne na ilzami ba kowa shi ya san maslahar sa idan ya san cewa abinda Allah zai bashi yafi abinda zai samu na riba ba zan ce kazama ba a shari'a duk riba ba kazama duk abinda zai samu na riba mai yawa abinda Allah zai bashi yafi wannan to sai ya kyautata dan shi ma ya samu kyautatawa daga Allah wannan ana kwadaitar da shi akan haka kuma ana nuna masa cewa in yana haka man albarka za ta shiga zukiyarsa ta yawa akan ya rika ana tsawalawa shi ma kuma ba zai samu sassauci daga Allah ba subhanahu wataala cikin lokacin da yake neman sauki daga wajensa amma ba a cewa abinda ya samu a lokacin haramun ya samu ba za a ba shari'a ba ta faɗi wannan ba na'am to alhamdulillah.
Ya, jangan nak usah.